Sharan Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin na dare. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda 'yan Najeriya da masana harkar tattalin arziki ke ci gaba da maida martani game da shirin sauya fasalin takardar kuɗin Najeriya da babban bankin ƙasar ya ce zai yi.
In ka duba Central Bank, ai ta fitar da policies da yawa na kankuri. Sun ce za su yi maganan wallet. Wallet ɗin nan na san a Najeriya a cikin mutane da muke magana sama da miliyan 200. Sama da miliyan 180 na mutane ba san menene mamorin wallet ɗin da ake magana. Baka wayar da kanshi ba, ka tsallaka ka tafi wani. A dalilin wayannan ne muka ganin in ba a yi sa'a ba za a samu kalubale.
Malam Muhammad Kech Kishime kenan, wani tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya. Bayan haka, za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta nuna damuwa a game da yadda likitoci suke kaura zuwa kasashen waje don neman aiki. Ga abin da Dr. Amina Dore yake cewa akan matsalar.
Wani likita aikin da yake yi kamar na aikin likitoci biyu ne da suke wasu kasashen, amma kuma albashin da ake biya baya isan su iya harkokin gida. Wasu likitocin ma fa sun gama karatu, amma samun wurin aiki ya gagara.
To, za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Afirka ta Kudu ya fitar da wani gargaɗin da ba kasafai yake yi ba kan yiwuwar kai harin ta'addanci a ƙarshen mako mai zuwa a Sandton, wani yanki na kasuwanci a gundumar kasuwanci mai tasowa ta Johannesburg, da wani lokaci ake walakabi da mafi kyawun murabba'in mil mafi arziki a Afirka. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu ya soki Amurka saboda fitar da faɗakarwar da ta haifar da firgita ba tare da tuntuɓar gwamnati ba. Unguwar Sandton da ke Johannesburg na ɗaya daga cikin yankuna masu arziki sosai a Afirka, inda ake da shagunan kayayyakin alfarma, gidajen cin abinci na kasuwanci da kuma manyan kamfanoni na duniya. Don haka, ya ba wa 'yan Afirka ta Kudu mamaki lokacin da ofishin jakadancin Amurka ya fitar da gargaɗin jiya Laraba, yana mai cewa gwamnatin Amurka ta samu labarin cewa akwai 'yan ta'adda da ke shirin kai hari kan manyan tarukan jama'a a wani wuri da ba a bayyana ba a yankin Sandton. Firaministan ƙasar Girka ya ce a shirye yake ya kulla abokantaka da makwabciyarta kuma abokiyar hamayya a yankin Turkiya, amma kuma ya zargi shugaban ƙasar Turkiya da nuna ƙyamar Girka a gida. Firaministan ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da shugaban gwamnatin Jamus a birnin Athens a yau Alhamis. Kawayen ƙungiyar tsaro ta NATO, Girka da Turkiya sun rabu kan batutuwa daban-daban kuma sun kusan kaurewa da yaƙi sau uku a cikin rabin ƙarnin da ya gabata. Rigingimin sun haɗa da iyakokin teku waɗanda ke shafar haƙƙin binciken makamashi. Turkiya ta kuma cecceki ƙasar Girka kan yadda take ci gaba da jibge sojojinta a tsibirin gabashin Girka, da ta ce ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun haɗa da kayan aiki a yankin tsakiyar ƙasar. Ya ce tsumin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kauce wa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. Sabbin hare-haren da aka kai kan wuraren samar da makamashi na Ukraine sun zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya gode wa ma'aikatan ɓangaren makamashi bisa ƙoƙarin da suke yi na daidaita wutar. Komai makiya za su yi, aikinmu shi ne karya shirinta da kare Ukraine. Kuma wannan ba aikin wani bane, bai shafi kawai ma'aikatan makamashi ba ko wani. Yanzu duk 'yan Ukraine suna buƙatar amfani da makamashi mai mahimmanci, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya Laraba. Jiya Laraba, sakatare yaɗa labaran fadar White House, Karine Jean-Pierre, ta jaddada cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan mutanen Iran, kuma ta ce mai yiwuwa a samu haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha wajen tunkaran masu zanga-zangar Iran. Jean-Pierre ta shaidawa manema labarai cewa muna tare da jajirtattun 'yan ƙasar da jajirtattun mata na Iran, waɗanda a yanzu haka suke gudanar da zanga-zangar tabbatar da 'yancinsu. Ta ce Amurka ta damu cewa Moscow na iya ba da shawara ga Tehran kan mafi kyawun hanyoyi na maganin masu zanga-zanga bisa yin amfani da gogewar da Rasha ke da shi wajen murkushe masu zanga-zanga. Jean-Pierre ta ƙara da cewa shaidun da ke nuna cewa Iran tana taimakawa Rasha yakin da ake yi a Ukraine a fili suke kuma a bayyane. Idan 'yan jam'iyyar adawa na Republican suka kwace duka majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka a zaben rabin wa'adi na ranar 8 ga watan Nuwamba, za a yi watsi da ajandar majalisar ta shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat. Ɗaya daga cikin takarar da aka fi saka ido kuma da ake kankankan ita ce kujerar majalisar dattawa a jihar Pennsylvania, wadda za a fafata tsakanin ɗan takarar jam'iyyar Republican Mehmet Oz da ɗan takarar jam'iyyar Democrat John Fetterman, wanda shi ne mataimakin gwamnan jihar. Kamfen ɗin Fetterman ya fitar da wata talla a kafofin sada zumunta na zamani suna yin ba'a ga yadda Oz ba shi da masaniya kan Pennsylvania. Suna bayyana shi a matsayin mai arziki wanda babu ruwansa da kowa daga kan iyaka da jihar New Jersey. Oz likita ne kuma ƙwararren ɗan siyasa, ya nemi sanya shakku a tsakanin masu jefa ƙuri'a na jihar Pennsylvania game da lafiyar Fetterman na zama sanata tun lokacin da ya fama da rashin lafiyar ɓarin jiki a watan Mayun da ya gabata, jim kaɗan bayan samun takara a jam'iyyar Democrat.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan sanarwar shirin sauya fasalin takardar wasu kudaden Najeriya da babban bankin kasar ya yi daga ƙarshen wannan shekarar zuwa farkon shekara mai zuwa ta 2023. 'Yan Najeriya da masu sharhi kan harkokin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan wannan batu. Ga rahoton da Haruna Daudabiyu ya aiko mana daga birnin Maiduguri.
An yi sauyin takardun kudaden Najeriya ne tun zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Najeriya, wanda kuma shi ne shugaban kasar Najeriya a yanzu, wato lokacin yana kan mulkin soja, Jara Muhammadu Buhari, tun 1984. Wannan yanzu shekarar 2022 ake sake yunkurin canja wannan kudade. Duk da cewa gwamnan babban bankin Najeriya, Mr. Godwin Emefiele, ya sanar da cewa waɗannan takardun kudade za su kama ne da 200 da kuma 500 da kuma yana 1,000 ne kawai, kuma waɗannan kuɗaɗe za su ci gaba da amfani har zuwa watan Janairun 2023. Mr. Emefiele ya ce kashi 80 na kuɗaɗen Najeriya suna hannun mutane ne a waje, kuma shi cike haifar da matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki musamman ma a nan Najeriya, wanda hakan ke haifar da hawa-hawan kayayyaki da ake shigowa da su daga waje. Babban bankin ta ƙara cewa akwai kuɗaɗen jebu da yawa a hannun mutane da dama, don haka ya zama dole ta canja wannan kuɗaɗe kama daga naira 200 da naira 500 da kuma naira 1,000, wanda su suka fi yawa a hannun mutane. Kuma wannan sabon kuɗi zai fara aiki ne daga 15 ga watan Disamba na 2022 zuwa 31 ga watan Janairun 2023, kafin a dakatar da amfani da tsofaffin kuɗaɗen. To, ko me masana tattalin arzikin ƙasa ke cewa ne game da wannan sabon canji da ake kokari yi?
Ni sunana Muhammad H. Kashani, tsohon ma'aikacin Central Bank.
In ka duba, Central Bank ai ta fitar da policies da yawa na kan kuɗi, wanda na imanin akwai wasu da yawa wanda mutane ne ma ba san menene ma abubuwan su. Sun ce za su yi maganan wallet din nan. Na san a Najeriya a cikin mutane da muke magana sama da miliyan 200, sama da miliyan 180 na mutane ba san menene ma money wallet din da ake magana. Cashless da ake magana, wani in kace cashless ne, menene ma cashless? Mobile system din is faulty. Za a fito da policy da ta shafi Central Bank, ya shafi kowanne dan mutumin kasar nan. Baka wayar da kanshi ba, ka tsallaka ka tafi wani. A dalilin wayannan ne muke ganin in ba a yi sa ba za a samu kalubale. In ka duba a zahiri, Najeriya muna
amfani da dola fiye da naira, kana nufi yanzu inda zama ta kaka da muka bawo dola karfi ina za mu je, kuma duk wani yau zaka shiga, in ka shiga kasuwa zaka sayi wani abu, an ga maka za a ce maka dola yayi tsada.
To wai me in Najeriya ke cewa ne game da irin wannan hada-hada da suke da kudade a yanzu?
Sunana Umar Tijjani, ɗan wanda aka fi sani da Baba. Eh to a matsayin mu na ɗan kasuwa zamu iya cewa tana da fa'ida wani bangaren, bata da fa'ida wani bangaren. Dalili shine yanzu ɗan kasuwa wani yawanci ma dai ɗan kasuwan su za a iya cewa ba su da matsala, tunda su za su iya kai kudin su kuma an san kasuwanci suke yi, su je su canja. Kuma ta bangare ɗaya da yake da amfani kuma yanzu kaman barayi da bandits da ake ta ba su farin kuɗi a hannu, ana kai ana bara kuɗin fansa ɗin nan, yawanci kaga ba banki ake sa musu kuɗi, kawai ake ba su.
Ne Muhammad Laminu, canja kuɗin da za a yi Allah ya sa ya zamanto alheri, kuma Allah ya sa kuma ci gaba da kuma farfado da tattalin arziki da kuma daga darajar naira.
Sunana Babagana Abacha. Eh to ga sunan dai gashi dai, amma yanzu dai muna da furgawa irin yanzu ya shafe kasuwancin mu.
Kun sunana Babakura Bagana Kondiga. To alfanun canja kuɗin nan ni dai ana warayin banga amfanin shi ba, tunda idan an canja ba wani abu ne za mu samu ba, ana warayin ya kamata a bar wannan kuɗin a haka yadda yake. Idan da a ce mu talakawa an canja za mu samu wani abu ne.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da canjin kuɗi da aka ce za su ma watan Disamban wannan shekara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Kungiyar likitoci ta Najeriya ta NMA ta nuna damuwa akan yadda likitoci suke tafiya kasashen waje aiki, inda ta ce a duk mako akalla likitoci 50 ke barin kasar. Shugaban kungiyar likitocin Najeriya Dr. Roland Ojima ne ya bayyana hakan a lokacin bude taron makon likitoci a jihar Abia da ke kudu maso gabashin kasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban kungiyar likitocin ya koka da rashin samar da kayan aiki, inda ya ce sai gwamnatin tarayya ta gyara asibitoci idan har ana so a shawo kan lamarin. Dr. Roland ya kuma yi kira ga gwamnatocin jihohi da su inganta manyan asibitocin jihohi don samar wa likitoci guraben aiki da kuma inganta lafiyar al'ummarsu. Likita a fannin kula da lafiyar jama'a Dr. Amina Aminu Dorayi ta yi ƙarin haske game da dalilan da ya sa likitoci ke ƙaura zuwa ƙasashen waje.
Kowane likita aikin da yake yi kamar na aikin likitoci biyu ne da suke wasu ƙasashen. Amma kuma albashin da ake biya baya isan su iya harkokin gida. Wasu likitocin ma fa sun gama karatu amma samun wurin aiki ya gagara. Rashin kayan aiki masu inganci a asibitocin Najeriya. Wannan na daga cikin dalilan da ke sa likitoci ke ganin cewa ba sa iya taimakawa yadda ya kamata. Matsalar rashin tsaro da ke damun mu a nan kasar mu a Najeriya yanzu tana ƙara ingiza ma'aikatan asibiti, musamman likitoci, su ga cewa barin kasar ya fi musu kwanciyar hankali.
Idan likitoci suka ci gaba da fita kasa shan waje, ina makomar Najeriya? Ita ce tambayar da na yi wa kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir, ga kuma abin da yake cewa.
Waɗanda suka ɗan rage ɗin daga ƙarshe aikin zai musu yawa, ba za su iya gudanar da aikin da ya kamata su yi ba. Misali aikin mutum goma ne a ce mutum biyu su yi shi. Ko waɗanda an koyar da su sun ƙware ne, ba su kuma daɗe ma daga ƙwarewa ba, ko aiki ba su fara yi ba bayan ƙwarewarsu a ƙasar. Za su fita. Akwai kuma waɗanda su ne suke koyarwar, kenan zai kasance harkar koyarwar za ta samu matsala. Za a gurgunta gaba ɗaya harkar lafiya ne idan wannan abin ya cika ba. Mu kuma ba wasu ne daga wata ƙasar za su zo su taimaka mana ba.
A nasa ɓangaren Dr. Idris Muhammad Liman da ke asibitin ƙasa a Abuja ya yi ƙarin bayani game da yadda za a shawo kan lamarin.
A dawo da komi kan bisa tsari, ya zamanto akwai kayan aiki, akwai yanayin da za a horata da likitoci wanda suke so su yi da dauko su horo su yi su kore a wani fanni, ko kuma a bada abinda in an bayar ko ba mai can da yawa kamar in ya fita waje ba, amma dai zai zauna a ce ni na samu dai gaskiya kam ba laifi. Kila kuma wanda suke waje-wajen da komi yana tafiya daidai, in suka ga mun fara gyaruwa a kasan mu za su iya dawowa, domin gida-gida ne.
Da yake tsokaci game da hakan, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Dr. Faruk Bibi Faruk ya dora alhakin abin da ke faruwa ne kan gwamnati da su kansu likitocin.
Yanda gwamnati ta fatali da tsarin gyaran asibitoci, ta ragargaza karfin kuɗi naira ba ta da wata daraja, su likitocin kansu sai suka yanke wa kansu hukunci shekaru da yawa cewa ko za su yajin aiki, su abin da ya dame su shine a yi musu ƙarin albashi da abubuwan da suke bukata na kuɗi. Sun daina wa gwamnati rigima, dole sai ta nemo kayan aiki ta basu. A yanda ta basu kayan aiki, a haka za su yi wannan aikin.
A halin yanzu dai, Najeriya na da kasa da kashi 10 cikin 100 na yadda tsarin hukumar lafiya ta duniya yake kan yawan likitoci da za su kula da marasa lafiya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A ranar 12 ga watan Oktoban wannan shekara ne hukumomi a kasar Dubai suka yanke wa wata budurwa yar Najeriya hukuncin shekara guda a gidan yari saboda daukan hotuna da ta yi a filin jirgin sama na kasar Dubai, ta kuma yada kafar sada zumunta na Instagram inda ta nuna yadda aka tsare ta da wasu yan Najeriya na awanni ba tare da basu bayanan dalilin ajiye su a ɗakin ba, ta kuma nemi taimako. Budurwar mai suna Dincilar yar asalin jihar Plateau ne. Bayanai sun nuna cewa ta isa kasar Dubai ne a ranar 29 ga watan Agustan 2022 da sahihan takardu na samun izinin shiga kasar, amma aka hana ta shiga. Dincilar, wanda lamarin bai yi mata dadi ba, nan da nan ta dauki wayarta, ta dauki hotuna da sauran yan Najeriya da aka tsare a filin jirgin saman na Dubai, ta yada ta kafar Instagram inda ta ce irin yadda ake yi wa yan Najeriya a Dubai ba daidai bane, bayan mutum ya cika ka'ida na neman visa wanda ke da matukar tsada, an kuma baka sai kuma ka iso ana nuna maka rashin mutunci ba tare da an maka bayani ko a baka zarafin yin tambaya ba. Bayan wannan rubutu ne ofishin jakadancin Najeriya a Dubai ya shiga lamarin, inda ya ce yawancin waɗanda hukumomin Dubai suka tsare an ba su bizar iyali ne, kuma sun isa ƙasar Dubai ba tare da kowa ba, kuma aka umarce su dawo Najeriya su sake neman izinin da ya dace. To sai dai babban dalilin da ya sanya aka ɗaure Dincilar na shekara guda shine sabawa dokar ƙasar daular Larabawa na ɗaukan hotuna da yadawa ba tare da izini ba. Barista Yakubu Salebawa, lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, ya ce duk da cewa Dincilar ta yi laifi, amma laifi ne da za a iya yi mata ahuwa.
Na yi nazarin kes ɗin bisa ga labarin da aka bayyana ko kuma muka karanta daga jaridu da kuma kafar labarai da muke da shi. Abin da na yi nazari shine an tuhume ta da ta aikata laifi a ƙasar Dubai, na ta ɗauki hotuna kuma ta nuna yanda ake musgunawa yan Najeriya da cin mutuncinsu da ake a ƙasar. Wannan kuma kowa ya sani, dan Najeriya a kodayaushe bai da martaba da kima a ƙasashen duniya. To abin da ta nuna kenan. To sai suka nuna cewa a'a, ai wannan ya saba wa dokarsu a ƙasar Dubai. To sai ta saukar da shi, ma'ana ta goge. Amma duk da haka sai aka kaita aka gurfanar da ita a gaban kuliya, a ƙarshe aka yanke mata hukuncin shekara ɗaya a gidan waka. To amma a ganin mu lauyoyi da kuma masu karewa yan Najeriya haƙƙinsu ko bil'adama, a kodayaushe dole a ɗauki mataki. Ta aikata wannan laifin, amma abin da nake so a duba, ban sani ba da yake ban tambaye ta kuma ban da damar in yi haka a yanzu, ba na kyauta da zaton ta samu lauya da ya kare ta. Domin duk da mu lauyoyi muna cewa rashin doka ba dalili ba ne da za a aikata laifi, muna magana ignorant of the law is not an excuse a Turance. Duk da haka akwai hujjoji da zan iya kawo su iya gane cewa na ɗaya ba a ƙasar take ba, yan Najeriya ce ta shiga ƙasarsu. Na biyu, ta saba doka, dole su hukunta ta, mun yarda da wannan. Amma hanyar da za a biya a taimakon wannan yarinyar shine a mori dama da muke kira ta diplomasiya. Jakadan Najeriya da kungiyar mu take kula da yan waje da suke, wato da Nigerian Diaspora Commission, dole su haɗa hannu su tabbatar da yarinyar nan duk yanda za a yi an samo ta a cikin yanayin da ta samu kanta.
To amma ba ka ganin kaman wani lokaci idan a ce yan Najeriya sun tafi wata ƙasa da ke da irin dokokinta, aka je kuma aka tsaya musu aka kwato su, wani lokaci kuma waɗansu za su ƙara yin wayannan laifuka, ina doka take aiki kenan?
Wato yanzu misali kaman wannan abin da ya faru da ita, ai ya isa mutan Najeriya san cewa wannan kasar da ma yariyar na aka kama ta aikata laifi, ba su wasa ba a Najeriya bane. To amma abin da ke magana akai shine, ai a doka akwai laifin ma da za a yi, ayi akwai hukuncin da za a yi daidai gurgurdan da za a ce an iya taimaka maka saboda baka taba aikata laifin ba, dan haka a ja kunnanka ka tari gaba.
Barista Yakubu Salebawa kenan, wani lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. Dokar mu'amala da kafafen sada zumunta a daular Larabawa ya bayyana ƙarara cewa yaɗa kalaman ɓatanci laifi ne da zai janyo hukunci mai tsanani. Hukuncin na iya kaiwa na shekara daya a gidan wakafi ko biyan tara na dala 69,000 ko dala 137,000 kwatankwacin fiye da naira miliyan 48 ko kuma kusan naira miliyan 96 ko kuma ma dauri hade da tara. Malama Jummai Madaki da ke hankorin samarwa mata yanci da kare su a kungiyar Rafa tace duk da shike dinci ta yi laifi sai dai a bangare guda kuma ta nuna kishin kasar ta Najeriya ne.
Laifi dai za mu ce ta yi laifi akan dokokin garin, amma kuma muka sake dubawa ita ta nuna son kasarta ne, ta ɗo hoton mutanen Najeriya ne da suke shan wuya a inda ta gansu. Ai kuma ya zama kuma abun kunya ne zai nuna cewa ya za a yi ko 'yan Najeriya a Dubai su samu irin wannan damuwan bayan muna zaman lafiya. So ni na ga kaman ba dai laifin da ta yi ne kawai yasa suka sa ta wannan kurkukun ba, eh ta yi laifi amma a sake duba inda za a yi a fitar da ita domin ta yi ne a kan son da take wa kasanta. Ba mu ce in aka je ko ina ɗauki hoto ba, ba za mu ce kowa yi irin wannan abun ba, amma yau yanzu mun ga muna cikin wannan daman kan mu yi magana, kuma mu Najeriya kin san mun saba da maganar social media, mun ga komai mu ɗauka, mun ga komai mu ɗauka. Wannan maganar ya ja mana kunne ne a kan dokokin wasu ƙasan, amma kuma ya bude damuwan da Najeriya ke da shi a waje.
Tuni dai gwamnatin jihar Plateau ta ce ba ta ji daɗin ɗaurin da aka yi wa ɗincin Laraba, don haka take buƙatar a sake duba hukuncin. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang ya yi tsokaci.
Abun ya ɓata ya bakanta mana rai domin doka, idan aka sani ko da saninka ko ba da saninka ba, idan ka taka doka, doka za ta taka ka. Amma kuma akwai ahuwa. Hatta ma idan mutum an same shi ya kashe wani ne, don akwai dokokin da suke ba da hurumi shugabannai su yi mar ahuwa, su yi ma wannan irin mutum ahuwa. Kuma na ba da gaskiya a Dubai da aka yi da ta yi wannan abu, akwai dokokin da suke yadda ba da ahuwa. Gwamnatin jihar Plateau tana roko a yi mata ahuwa da jan kunne kuma kar ta sake yi. Hukuma tana aikinta, muna mu a jihar Plateau za mu yi roko ne, hatta ma idan ya kama na rubutu za a yi rubutu. Amma babban abu shine mutane su yi hattara ga taka doka ta kasar nan, bare ma ta wata kasa daban.
Wata da ta nemi ɓoye sunanta wacce ta tafi kasar Dubai aka hana ta shiga kasar ta ce ofishinta ne suka yi mata visa, suka kuma shirya mata komai don ita da wasu ma'aikatan ofishin nata su halarci taron bita, amma ƙememe hukumomin kasar Dubai suka hana ta shiga ba tare da wani bayani ba.
They were trying to scan my own eye. They said it was not showing. They can't get the eyeball.
Tace ni ina da lalurar gani. A lokacin da muka sauka a jirgin sama an sanya min na'ura da zai tantance kwayar ido na. Amma saboda bana gani sosai kuma gami da haske da nayi ta kallo a cikin jirgi daga jiya, sai na'urar ta kasa ganin ainihin kwayar ido na. Daga nan ne fa aka ajiye ni tun daga karfe 4 na asuba da muka sauka a Dubai har karfe 5 na lokacin su can. Ga yunwa, ga kishin ruwa, ba wanda na sani. Abokan aiki na duk sun tafi kuma an kasa min bayanin laifin da nayi.
The woman took me to one small room like that, locked the door, closed the curtain, you know, but they're searching me, pressing everywhere.
Tace wata mace ta shigar da ni wani daki mai duhu, ta kulle kofa, ta saki labule, ta fara caje ko ina a jikina, bata samu komai ba. Gaskiya hankali na ya tashi kafin daga bisani kawai aka ce min jirgi na karfe 5 ne zuwa Najeriya. Matar ta ce bayan ta dawo Najeriya an yanke mata tara na naira 22,000 ta biya ba tare da an faɗa mata laifin da ta yi aka dawo da ita ba. Ta ce har sai da ta biya kafin aka ce mata akwai kuskure ne a sunan ƙauyen da aka haife ta. Matar ta kuma ce 'yan Najeriya da dama na fuskantar irin wannan cin zarafi a ƙasashen duniya, wanda ta roƙi hukumomi su nemi hanyoyin gyara don a riƙa ba 'yan Najeriya martabarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasannin da aka buga a yammacin jiya Laraba, an tashi Napoli ta ci Rangers FC 3-1, wanda aka yi tsakanin Ajax da Liverpool, an tashi Liverpool din na da ƙwallaye 3. Barcelona da Bayern Munchen, an tashi Bayern din ta jefa ƙwallaye 3 a ragar Barcelona. Atletico da Bayern Leverkusen, an tashi 2-2. Tottenham Hotspur da Sporting CP, an tashi 1-1. yayin da Eintracht Frankfurt ta ci Olympique Marseille 2-1. Yanzu kuma ga tattaunawarmu da Shehu Sala kan batun kwallon mata na duniya yan kasa da shekaru 17 da ke gudana a kasar India.
To za mu iya cewa yan matan Najeriya sun yi kokari, saboda ko ba komai za mu iya cewa wannan ne karan farko da za su je zagaye kusa da na karshe. Kuma kada ka manta, kasar ma da masu kafidda zuwa wannan zagaye na kusa da na karshe Amurka, wato ta yi fice a wannan gasa. Saboda haka wato yan matan Najeriya sun yi kokari kwarai da gaske. Kuma abinda yanzu ya rage shi ne kawai a karfafa masu gwiwa, ganin cewa a wannan rukuni ko kuma matsayin na uku wanda za su yi tsakaninsu da Germany, tunda ita Germany ya kara wanta su ma a wannan rukunin na kusa da na karshe, da suka kara da Spain ta yi waje da su daya da banza. Saboda haka yanzu abinda ya rage mai Najeriya shi ne wato su karfafa masu gwiwa a wannan mataki na uku da suke nema, gurbi na uku kenan.
To amma idan ka duba haka ma wato wasan da aka yi da Najeriya da kasan Amurka, ita wannan yarinya wanda yake ta watsar da ba don an lura da cewar an yi wani dan kuskure ba, da sai dai kawai mu ji bayani, amma kuma wannan karon ma ita ne yarinyar da ta jawo mana wannan cikas aka tashi 6-7.
Wato Abdulhadu, wasan da aka karkare shi a minti 90 aka kara lokaci har aka zo daga bugun daga kai sai mai tsaron gida, wato penalty kenan, wato mai rabo ka samu. Wato duk da cewa ana samun kwarewa, amma duk kasa da ta yi kokari har aka kai zagaye na gwagwagwa tsaka aka yi bugun penalty da ita, wallahi ta yi kokari. Saboda haka kuma shi penalty nan kada ka manta, fitattun yan wasa na duniya wanda da ka iya tunawa da su ba wanda bai barar da penalty ba, abu ne na sa'a. Amma kuma yanzu da za su haɗu da Germany, a gaskiya akwai babban aiki. Shi mai horaswa ya kamata yanzu ya duba ya gani ina ne matsalolin suke. In mun yi bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan cikin lokaci 90 da karin lokaci da Amurka, muka zo muka sake da Colombia, to gaskiya da Germany ba mu san yadda za mu warware ba.
Da wannan fashin baki na Shehu Salai na kawo ga ƙarshen wannan labaran wasannin. Abdulhab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Afirka ta Kudu ya fitar da wani gargaɗin da ba kasafai yake yi ba kan yiwuwar kai harin ta'addanci a ƙarshen mako mai zuwa a Sandton, wani yanki na kasuwanci a gundumar kasuwanci mai tasowa ta Johannesburg, da wani lokaci ake walakabi da mafi kyawun murabba'in mil mafi arziki a Afirka. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu ya soki Amurka saboda fitar da faɗakarwar da ta haifar da firgita ba tare da tuntuɓar gwamnati ba. Firaministan ƙasar Girka ya ce a shirye yake ya kulla abokantaka da makwabciyarta kuma abokiyar hamayya a yankin Turkiyya, amma kuma ya zargi shugaban ƙasar Turkiyya da nuna ƙyamar Girka a gida. Firaministan ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da shugaban gwamnatin Jamus a birnin Athens a yau Alhamis. Kawayen ƙungiyar tsaro ta NATO, Girka da Turkiyya sun rabu kan batutuwa daban-daban kuma sun kusan kaurewa da yaƙi sau uku a cikin rabin ƙarnin da ya gabata. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana taƙaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun haɗa da kayan aiki a yankin tsakiyar ƙasar. Ya ce tsumin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham da Baba Yakubu Makeri da suka taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.